بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبود قديا قال الله سبحانه وتعالى لا يساك هذا مؤمن يمشينا لتنين الشنين دشد قوات ربيعنا الأول shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 27 ga watan 1 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. A ci gaba da karatun mu na littafin A'lamus Sunnah al-Manshura na Sheikh Hafiz bin Ahmad al-Hakimi, za mu tashi yau insha Allah a tambaya ta 209 inda dama mun fara. Mun tsaya inda malamin bayan ya kawo mana falalar sahabbai a dunkule, sai fara kuma falalar sahabbai daki-daki daidai-daidai ko kuma gwargwadon yadda sahabbai suka ruwaito. Yayi mana magana akan hadisin Abdullahi bin Umar na fifita ko nuna fifiko tsakanin sahabbai. Tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na da rai sukan ce Abubakar sai Umar sai Uthman. Sannan ya kawo mana falaloli na Abubakar radiyallahu ta'ala an, sai na Umar. Mun gama da su, za mu tashi yau akan abin da ya ambata na falalolin sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala an. Haka ne? Na'am. Bismillah. Walam ma dhahaba Uthman ila Makkah.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولما ذهب عثمان إلى مكة في بيعة الرضوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذا يد عثمان. وضرب بها على هذه يد عثمان. وضرب بها على يده
على يده
فقال: هذه لعثمان. وقال صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة من يحرم بئر رومة فله الجنة. فحفرها عثمان. وقال صلى الله عليه وسلم: من هجز جيش جيش الخسرة فله الجنة.
فجهزه
عثمان.
طيب.
وقال صلى الله عليه وسلم فيه: ألا أستحيي ممن استحيت منه الملائكة؟
نعم. طيب. طيب حسبك. جزاك الله خيرا. دقيقتين حديثان لسك ذو أكم بيان فللا درجة سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. دقيقتين أكوي fadin da malamin ya ambata mana cewa walam ma zahaba Uthmanu ila makkata fi bay'atir ridwan qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi yadihi al-yumna hadhihi yadu Uthman fa daraba biha ala yadihi fa qala hadhihi li Uthman. Mun san kissar Hudaybiyya da tafiyar manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam a shekara ta 6 bayan hijirarsa zuwa Madina, lokacin da ya tafi, lokacin musulunci ya fara ƙarfi. Wata rana manzo sallallahu alaihi wasallama sai mafarkin annabawa kuma gaskiya ne, babu ƙarya a ciki, domin shedan baya shiga tunaninsu ya cakuɗa musu tunani. Ya ga cewa gashi nan yana tsawafi da shi da sahabbai a ɗakin Ka'aba, kowa da ihraminsa, ana tsawafi ana sa'ayi. Washe gari ya gaya masahabbai, sai ke cewa wannan lalle kenan, insha Allahu za su je su yi umara. To shine aka shirya tafiya umara daga Madina, aka tafi Makka. Wannan tafiya a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi ba tafiya irin ta shirin yaki ba, kamar da riwayoyin da suka zo a wannan babin suka ambata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya fita tare da shi a lokacin nan bai wuce a fita da takobin kuma a cikin zimbinsa ba, wato a cikin kufensa, haka suka fita. babu zunga kamar dai da matafi yakan dauke takobin tafiya a wancan lokaci da aka saba to da suka tafi sai Quraishawa suka hana su shiga Makka aka tsaya a bakin Makka kafin a isa akwai wani wuri yana nan har yau da sunan da wannan suna ana ce masa Al-Hudaybiyah sunansa kenan to anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya zango kuma aka tattauna da Quraishawa kafin wannan lokaci an tura Sayyidina Uthman dan ya je kasancewar yana daga cikin mutanen da suka fito daga kabilan Banu Umayya lokacin kuma kabilan Banu Umayya sune masu karfi a cikin kafiran Makka don haka tunda yana da dangi a cikin su shi ya fi cancantar ya je ya tattauna da su ya fara jiyo me ake ciki dan ba za su kashe shi ba a kyakkyawan zato to sai aka tura shi da aka je sai labari ya zo cewa ai an kashe Usman to wannan labari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji sai ce to ai ko bamu ga ta zama ba duk da mun fito ba shirin yaki to lalle ku aje yaki domin ko ba za a bar a ce an kashe Usman kuma mu zauna ba to shine shin fada hannunsa sahabbai suka zo suka yi mubaya'a karkashin bishiya wannan shine asalin tarihin dalilin yin wannan mubaya'a wanda Allah madaukaki ya ba su labari cewa sun yi wannan mubaya'a Allah madaukaki ya yarda da dukkan mutumin da yayi wannan mubaya'a karkashin bishiya kun ga ashe mubayar asalin ta dalilin Uthman ma aka yi ta radiyallahu ta'ala an dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya miƙa hannunsa wannan sahabi ya zo ya dora nasa ya tafi wannan ma ya zo ya dora nasa ya tafi su 1400 kowa sai da ya masa mubaya'a akan za a je ayi wannan abu sannan daga ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki hannunsa na dama ya dora akan na hagu yace wannan shine na Uthman ma'ana Uthman din da baya nan to shi ma gashi an yi mubaya'a a madadin sa kun ga shi hannun ma da ya yi mubaya'a a madadin sa hannun da yafi kowanne hannu tsarki ne da kuma daraja to wannan kun ga asalin kissar kenan to shine ya kawo mana anan kun ga wannan ko shi wannan kawai ya isa sayyidina Uthman a matsayin falala da daraja fiye da wani abu to shine abin da yake fadi anan cewa yayin da Uthman Annabi sallallahu alaihi wasallam ya abin nan Uthman ya tafi Makka fi bai'ati ridwan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi al-yumna Annabi sallallahu alaihi wasallam in an ce qala aka ce kuma bi yadihi mun san galibi al-qawlu inma yakunu bil lisan bil fam to ma aka ce qala bi yadihi ma'ana ashara bi yadihi to domin al-qawl in aka siffanta fi'li shi ma'ana fi'li ake nufi wato Annabi sallallahu alaihi wasallam sai haka da hannunsa shine ma'anan qala bi yadihi eh ya dora hannunsa na dama yace hadhihi yadu Uthman wannan hannun Uthman ne ko yace hadhihi a larabce bai ce hadha ba me yasa saboda a larabce duk siffar da ko duk wani bangare na jikin mutum in dai guda biyu ne akwai na dama akwai na hagu ko dai guda biyu ne ko yaya wani bangaba ta jikin mutum to za a faɗi ɗaya mace ake cewa kaga ba za ka ce kaga ido nawa muke da shi biyu don haka sai a ce hadhihi aini ba ka ce hadha aini ba a larabce yawwa sai abin da amma za ka ce hadha ra'si tunda kai ɗaya ne da mutum yawwa hadha fami amma in za ka yi ishara zuwa ga abin da yake guda biyu ne za ka nuna ɗaya sai ka ce hadhihi yadi hadhihi rijli haka ka'idar larabci take to shi yasa nan yace hadhihi yadu Uthman wannan hannun Uthman ne ku zama ba wai ce waye wannan hannun niyabatan an Uthman ba a ce waye wannan hannun Uthman kaga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hannun Uthman ne kaga wannan mutumin darajar da ya samu ba ta wasa bace kaga waɗannan irin abubuwan mutumin lokacin da zai tuno su kuma sai ya ji an ce Uthman din nan ya zama wai kafiri ne dan wuta zai rasa inda zai sa wannan magana ko ba haka bane dole ka tabbatar da cewa wannan maganar ba za ta fito daga bakin wanda ya faɗi wannan ba to Allah madauki ya sauke sai ce fa daraba biha ala yadihi sai ya buga hannun akan hannunsa na hagu fa qala sai ce hadhihi li Uthman wannan ta Uthman ce wannan hadisi Bukhari ya rawaito shi hakanan yashi ne dai ambata akhrajahu al-Bukhari fi al-Fada'il babu manaqib Uthman wa at-Tirmidhi fi al-Manaqib hakanan al-Imam at-Tirmidhi Abu Isa shi ma ya rawaito wannan hadisi wa qala sallallahu alayhi wa sallam manzo Allah sallallahu wannan kun san dai kissar Hudaybiyah yadda ta kasance duk ba sai an maimaita akwai abubuwa da yawa Hudaybiyah da suka faru tun daga shawarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa sahabbai lokacin da zai fito yake domin ya samu labarin mutanen makka sun ne mutane makon al-ahabish mutanen da ke wani dutse da ake ce ma abin nan dutsen habsha to sun tattaru sun tafi za su taimaka musu annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman shawarar sahabbai me kuke gani mu je mu tunkare su da nufin yaki domin bayan sun fito ne sai dan leken asirin mushrikan ya gansu ya tafi ya bada labari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa to a lokacin da suka tafi sai ya tsaya yake neman shawarar su su je su yaki waɗancan mutane ne na ƙauya wannan da suka je suka taimaka musu a ɗebe matan su da ƴaƴan su ko kuwa a tafi umara a lokacin sayyidina Abubakar ya bashi shawara yake cewa ya rasulullah ba mu fito da makamin yaki ba kuma dama asali muna cikin ihrami mun fito ne domin yin umara abin da ni nake bada shawara mu tafi umarar mu in wani ya tsaye da mu ya hana mu da sura ta yaki to mu yake shi amma in ba su yake mu ba mu je da niyyar umarar mu mu yi umara to a wannan tafiya da suka tafi sai Qurayshawa suka ce a'a ba dai bane ba shine aka bu har suka turo abin nan Suhail ibn Amr ya zo ya tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan ai sulhu a karkashin babbar ka'ida ta sulhun shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma a wannan shekara dai ba dai ai umara ba Suhail yace shi wa ka'idar da suka yanke su Qurayshawa shine bane dai ba za a shiga maka ai umara ba annabi sallallahu alaihi wasallama yace aka ce to sai dai badi aka yadda cewa za su dawo badin yace to shikenan kafin nan kun san abin da ya faru da aka zo tattaunawar ma kanta sharuɗan da za a rubuta annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa lokacin Ali ne radiyallahu ta'ala anhu ke rubutun yace ka rubuta hadha ma ahada alaihi muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallama quraishan Ali ya rubuta sai Suhail ya ce a'a aida mun yadda cewa kai muhammadur rasulullahi ne aida duk wannan rikicin da babu don haka mu a wannan yarjejeniya ne ba mu yadda a rubuta rasulullahi ba sai dai ka rubuta muhammad dan abdullahi wannan shi muka sani sunanka kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakuri yace shikenan a rubuta muhammad ibn abdullahi ku duba hakuri sai yake cewa ali ya soke wannan muhammadur rasulullahi ya cire rasulullahi a rubutun da Ali yace shi ko ba zai iya cire rasulullahi bayan ya rubuta ba ba dan taurin kai ba ba kuma za a siffanta Aliyu da sabawa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma kishin abin da ya dame shi bakin ciki a ranar na cewa Umaran ma ba za a yi ba kuma ga yarjejeniya har an ce a soke rasulullahi yace shi ba zai iya Annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka nuna masa ya goge wuri da kansa aka ci gaba da tattauna cewa bana dai za a koma ba za a yi umara ba har Umar ya zo ke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah wai ba mu ne masu gaskiya bane yace ku ne masu gaskiya mu ne masu gaskiya su kuma akan bata suke to yanzu ya za a mu karbi irin wannan kaskanci bayan ku mun zo da shirin za mu yi umara har a ce kafirai sun kore mu sai ya tambaye shi ba kai ne manzon Allah ba yace kai ne manzon Allah ba kai kace za mu zo mu yi umara ba yace eh na ce muku za ku yi umara amma na ce muku bana za ku yi ban ce bana za a yi ba da na ce bana za a yi to za a yi ta amma ban ce maka bana za a yi ba don haka dan sun yi mana yarjejeniyar cewa ko sun tilasta mana yarjejeniya akan cewa sai baɗi mun yadda akan sai baɗin kuma insha Allah za mu zo mu shiga kuma za mu yi umara shi da Allah madauki ya faɗi cewa laqad sadaqa Allah rasuluhu ru'ya bil haqq latadkhulunna al masjid al haram insha Allah aminina muhallitina ru'usakum wa muqassirina la takhafu Allah madauki ya gaskata mafarkin manzansa sallallahu alaihi wasallama cewa za a shiga dakin Ka'aba cikin aminci da aski da komai za a yi umara kamar da Allah madauki ya ambata shi yasa yake ce masa ba na ai ban ce maka bana za a yi ba don haka kai hakuri yadda dai na gaya maka insha Allah kana ciki shi yasa kaga har malamai suke cewa kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a ce Umar yayi masa rashin kunya ba kamar da wasu suke cewa masu kin Umar sai suke ku duba yazo yana wa manzon Allah rashin kunya to shi wasu suka ce to ai can ma Ali an ce ya goge abu ya ce ba zai goge ba me yasa nan ba a ce laifi bane haka zafin zuciya ne na kaskanci ya same su ba sa so ba wai saboda kin annabi ba sallallahu alaihi wasallam ko dan a saba masa haka nan lokacin da yace su je su warware kowa ya fita daga cikin ihrami kowa ya aski suka shiru suka saurara saboda bakin ciki yau gashi sun zo za su yi ramu ko akan kafirai amma an hana su kasan yadda mutum yake yana da zafin zuciya kuma ya tuno abin da ya faru da musamman waɗanda suke ƴan Makka sun fi jin zafin wannan abu za a shiga gurin da za su rama abin da aka yi musu to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a akwai dai darussa da yawa da malami suka rubuta a ƙarƙashin sulhul hudaybiyya kuma idan mutum ya karanta littafin sirra zai samu akwai darussa manya-manya na hakuri da hikimar da'awa da bin abu wato ka dauki addinin na Allah ne ba naka ba kuma ji wannan nan can ma'ana in ka dauki addinin nan na Allah ne kuma yadda ya tsara shi yace ai kaza in ka bi insha Allah zaka samu sauki amma da zafin zuciyarka da abin da ba shi zai sa abin ya ci gaba ba in kai hakuri kuma sai ka ga nasarar da zaka samu tafi abin da ba kake tsammanin zaka samu a lokacin da baka yi hakurin ba Allah maulike ya kara mana hakuri to wannan shine da kissar bai'atul ridwan da yadda aka yi ta da yadda kuma Uthman ya samu wannan babbar falala radiyallahu ta'ala anhu wa an sa'iri ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu yace man yahfiru bi'ra ruma falahu aljanna wa nene zai tona rijiyar ruma zai samu kuma aljanna fahafaraha Uthman Uthman ya zama shine ya tona wannan rijiya asalin wannan kissa ko kuma wannan hadisi yana da kissarsa kuma wannan riwayar da muka ji malamai sun ce akwai iskali da dan ittirabi a cikin yadda hadisin ya zo riwayar Shu'ba ibn al-Hajjaj ita ce kawai ta zo da wannan lafazi na maganar tona rijiya domin asalin bi'iru ruma wata rijiya ce a Madina lokacin ba mai ruwan dadi sai ita lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya zo Madina duk ruwan zartsi ne duk rijiyoyin su kanana sai bi'iru ruma kuma wanda ya mallake ta wani bai yahudi tunda aka hijira cewa ga musulmi sun zo sai kulle ta ya hana duk wanda zai zo ya sha sai ya biya kuɗi ya ɗebi ruwan to musulmi sun sha azaba sosai a Madina sakamakon wannan abu da bai yahudi yi to shine abin ya damu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sai yake cewa man yashtari bi'ra ruma wa yakunu daluhu kadila'i ghayrihi wa lahu aljanna wannan shine hadisi wane ne zai saya mana wannan rijiya ta ruma ya zama gugarsa ta zama daidai da gugar kowa ma'ana ya batta sabilan lil muslimin shine abin da ake nufi ya batta kyauta ga musulmi kowa yazo ya diba kuma insha Allah Allah zai bashi aljanna Uthman yace gani shine zai samu wannan bayhudi yace zai saya sai yace ba zai sayar masa gaba ɗaya ba sai dai ya sayar masa rabinta ma'ana sayar masa rabi zai bada kudin rabi ya zama cewa yau yahudawa ne za su sha gobe kuma musulmi idan da musulmi za su sha to su kadai za su zo su diba yahuda ba su zo ba randa kuma ba ne musulmi bane to iya yahuda ne za su to shine aka rika yin haka sai ya zama abin da yake so da ma shi yahudan ya kuntata wa musulmin su sha wahala sai ya zama washe gari ya rufe ta bayan yahuda ba randa kai ba nan randa musulmi suka diba to washe gari sai ya rufe iya yahuda ne za su zo ba wani musulmi da zai zo kusa da ita to ana nan sai musulmi suka yi dabara kullum mutum ya zo ya ɗiba sai ya ɗebi ruwan kwana biyu yadda zai ɗebi da na yau da na gobe tunda ya san gobe babu to sai mai hudan ya ji zafi cewa kuntatar da yake so musulmi su samu ba su samu ba shine da kansa ya zo ya roki Uthman ya ce da Allah ka sai ɗaya gefen ma na bar muku shine Uthman ya saye ta baki ɗaya ta zama mallakar musulmi shikenan aka samu ruwan daɗi a Madina ake sha to annabi sallallahu alaihi wasallam shine asalin wannan hadisin wannan maganar hafru da ya zo maganar tono sun ce akwai ittirabi a lafazin a riwayar Shu'ba ne kawai aka samu tono domin asalin rijiyar akwai ta a Madina tun kafin hijira ba tona ta aka yi ba amma lafazin sahihi shine man yashtari bi'ra ruma kamar yadda malamai suka tattauna dai a sharhin hadisi din to shine tun daga ran da ya sayi wannan kun ga Allah madauke kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata yayi masa alƙawarin aljanna sakamakon wannan rijiya da ya saya musulmi suka samu ruwa radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa qala sallallahu alaihi wasallam wata rana kuma ana nan kun san adadin yau nawa ya sayi wata rijiya dirhami 12,000 duba ruwa mai tsada dirhami 12,000 don sai dai a zancen miliyoyi wannan kudin da alisafin yanzu za a yi ya sa ya sayi wannan rijiyar saboda tsadarta da shi bai hudan ya sa wannan yana nuna maka kuma bukatar tambihi harkar tattalin arziki a duk inda musulmi za su samu damar da za su samu yancin su na tattalin arziki to wajibi ne su idan mutane suka zauna tattalin arziki ba a hannun su yake ba to dole an mallake su ko sun ki ko sun so dan haka wajibi musulmi mu tashi a shiga duk harkar kasuwancin da ake iyawa ka shiga kuma ai ta addu'a Allah madaukaki ya sa maka albarka kuma banda cuta in kana cuta Allah ba zai sa maka albarkar ba har kai habakar da zaka iya wato karewa musulmi mutunci da daraja yawa ai don Allah kuma ai duk abin da za a iya shiga a shiga wannan zai kawo mutane kuma rufin asiri insha Allah da tsirar da mutunci kun ga dai da wannan abu yake kun dama halin bayahude ne a kowanne wuri duk inda yake za ka ga harkar tattalin arziki a hannunsa take kuma tun wancan lokacin har zuwa yau bana jin abin ya canza a kowace kasa za ka ga harkar zinare harkar bankuna harkar me su ne ko da ba su ne a fuskar ba to su ne masu mallakar jari mafi karfi a cikin abubuwa din saboda sun hankalci wannan abin tintini kuma da shi kun ga suka mallake harkokin duniyar da ba dama a taka su yanzu haka ne ko ba haka ba to amma mutane suka zauna ya zama komai sai dai a sana'anto a wata ƙasa a kawo musu to hakikatan wannan babu hanyar da suka miƙa wuyansu zuwa ga wasu wanda ba su ba irin wannan hanya ɗin a dage a yi kasuwanci kasuwanci halal ne babu haramun ba kuma sannan idan mutum ya lura da abubuwan da ɗan adam yake buƙata na yau da kullum to ba harkar da ta kai amfani a gun mutane a kasuwanci irin wannan kayi abin da dan adam ke bukatarsa yau gobe ma yake bukatarsa jibi ma yake bukatarsa yanzu za ka ga cewa ba zancen faduwa amma yanzu mu irin da rashin dabaran mu ta Bahaushe yanzu mutum ya samu dan jarinsa sai ya tafi wafa sai aje ya zauna ana canjin kudi ko aje a siyo motoci je yana sai da motoci ya zauna sai ya wata bakwai ba wanda ya zo sai mota daya kuma duk jarinsa yana wurin amma wani abu da yau da kullun ake bukatarsa ka sa kasuwanci a ciki za gani kuma ba harka ce da komai yawan masu shaguna akan wannan harka za ga ba a faduwa galibi saboda mai dan adam kullun sai ya ci wani abu wannan abun da yake ci kullun din nan ka shiga harkar sa za ka ga cewa insha Allah harka ce ta abin nan ni dai ba dan kasuwa bane amma ina ji yan kasuwan suna fada kuma mu haka muke yin abu a kidahume mu Hausawa shi yasa abin sai maka kuna duba al'adar mu yadda muke ko a gida in aka ce wata mace tana kosai maimakon kishiyarta ta yi koko sai ita ma ta yi kosai ko ba ka muke yi ba ta kamata a riƙa rarrabawa a sami wato dabaru na kasuwanci Allah ya sa mana albarka to mu je yake cewa har yanzu wa qala sallallahu alaihi wa sallam man jahaza jayshal usrati falahu aljanna wane ne wanda zai kintsa mana wannan rindina ta al-usra ta yakin tabuka lokacin da za a je yakin tabuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan yakin akwai wahala akwai bukatar abun hawa mai yawa akwai bukatar makami kuma gashi ba mu da shi don haka wane ne zai kintsa mana rindina guda a samu tawaga ta rindina ka wata bataliya a ware ta a ce a kintsa da makaminta da abun hawa da abinci sai dan Usman yace ni zan ya sa kudin sa ya kintsa rindina guda ta tafi ba wai mutum ya ba mutum daya makami ba fa a rindina guda ya kawo mata da makaminta da abun hawa da abin da za a ci aka tafi yakin Tabuka wannan wanda yayin wannan aikin shine Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala an wa qala sallallahu alaihi wasallam har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa ala astahyi mimman istahyat minhu almalaika wannan hadisin Muslim ne ruwaito shi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi Aisha ce ta ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam ita take bada labarin ko in ce al-Imam Muslim ya ruwaito da isnadin ta zuwa Aisha Aisha take cewa wata rana tana zaune manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin gida sai ya zauna haka mayafinsa ya dan dage daga kan cinyarsa sai sayyidina Abubakar ya zo ya sallama sai shi a bashi dama ya shigo ya shigo ya same shi yana yadda yake bai canza ba ana nan kuma sai jimawa kadan sai Umar radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune yadda yake nan mayafin yana dage daga kan cinyarsa yace a bari Umar ya shigo Umar shi ma ya shigo bai canza ba can sai ga Uthman ya zo Uthman yana zuwa an ce Uthman ne zai shigo yace ya shigo amma kafin ya shigo annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe cinyarsa ya gyara zamansa shine sai Aisha take tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzu bazan ji kunyar wanda mala'iku suke jin kunyarsa ba, shi yasa ya rufe cinyarsa domin kada sayyidina Uthman ya gani. To anan malamai sun kawo wannan hadisi a tattaunawa da suke akan me hukuncin bude cinya ta fita waje, waɗanda suke ganin cinya ba al'aura bace ba al'aura bace sun kafa dalili da wannan hadisin, waɗanda kuma suke ganin cewa cinya al'aura ce daga gwiwa zuwa ƙasa shine ba al'aura ba, su kuma suka kawo nasu dalilan. Akwai dai tattaunawa na malamai akan wannan mas'ala din. Allah ya sa mu dace. To wannan adunkule shine sayyidina Uthman, kun ga dai wannan dan kadan ne ma daga cikin abubuwan da ya ambata banda zancen yadda bawan Allah nan ya haddace alqur'ani, yana cikin marubuta alqur'ani, yana cikin kuma wadanda a dare daya zai maka qiyamul layli da alqur'ani, dare daya zai karanta alqur'ani ka kafdinsa a sallah da saurin karatu kuma cikin khushu'i. Ai mun taba zancen har a wata kissa ta Abu Hanifa ko da yadda yayi da wani mutumi, ko ba nan bane, eh, wanda mun sha ma ba da dai misali akan yadda ya kamata mutum ya zama mai hakuri wajen da'awa, yadda Abu Hanifa ya hakuri da wannan mutumi da ya tuhumi Uthman mai irin wannan falalar a cikin a garin Kufa. Wani mutum ya zo yana ta yawa yana cewa ai Uthman bai Yahudi ne, bai Yahudi kawai saboda ya samu sabani da Ali ibn Abi Talib, ko kuma mutanansa sun yaki Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, sai ce masa bai Yahudi. Kun san dai wannan abun rikicin da ya faru din nan irin bala'in da ya jawo al'ummar musulmi ba kadan bane. Duk wannan hadisan wasu suka yi watsi da su suka ƙaryata su tare da cewa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Allah madauki ya kyauta. Wa qala sallallahu alaihi wasallama li Ali radiyallahu anhu. To nan kuma falalolin Abul Hasanain za mu ji. Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Wanda shi ne rabi'u al-khulafa'ir rashidin, surukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma kuma ɗaya daga cikin wanda suke yan aljanna tabbata insha Allah tabaraka wa ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya ma Ali yana cewa anta minni wa ana minka, kaina wane ni naka ne. Haka ko wannan ya isa shi ma falala ga Ali cewa shi daga manzo yake, manzo daga Ali yake, ma'ana su na juna ne. وأخبر صلى الله عليه وسلم عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأن الوقت ذات في يقين خيبر شكرا تبكي باين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يتي أكينت أذاء فتاء باين أنت عدو سيكي تي وقوبي إنزا مفتاك إنن توتر ياكي وان ذي لكيتا وان متميني وان دينا سن ألا ينا سن من ذن ألا ألا دمنزو سنة سنسا kuma yaftahu Allahu ala yadayhi, Allah zai bada nasara akan wannan yakin a hannun wannan bawan Allah ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan labari, mutane suka yi ta fatan ina ma su samu, har sayyidina Umar yana cewa wallahi ban taba fatan in samu mulki ba irin wannan ranar. Shi tunda naji an faɗi wannan, mutumin da Annabi yake bada labari cewa shi an gani a zuciyarsa, zuciyarsa tana son Allah, tana son manzon Allah, Allah da manzo suna son sa, mutum ya samu wannan mai rage masa, ai an gama. Kuma sannan za a ci nasara a wannan yaki, kuma shine mai jagoranci, kaga dole sai Usaini Umar yake cewa ban taba fatan shugabanci a bani ba irin wannan rana, kaga ashe gudun shugabanci suke so. To shine sai washe gari kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina Ali ibn Abi Talib, aka kira Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, aka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai idan sa yana ciwo ma, yana ciwon ido, yace aje a kira shi, aka go yasa hannun sa ya shafa masa, yi masa tofi a idan nan, sai idan kamar bai taba ciwo ba, ya dauki tutar kuma ya bashi, kuma aka je aka ci nasara a wannan yaki. Kuma wannan ya isa shi ma falala ga Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kuntu maulahu fa aliyyu maulah, wanda na kasance abin son sa, abin jibintar sa, to Ali ma abin son sa ne, abin jibintar sa. Wannan hadisi shi ake ce ma hadisin ghadir khum, shine hadisi mafi karfi a wurin yan shi'a akan cewa Ali shine khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ba iya wannan lafazin ba, su sun kare, sun kara akai da riwayoyi da basu inganta ba, cewa Allahumma adi man ada wali man walahu wa adi man adahu, da waɗannan irin addu'o'i dai har ƙarshe wanda ba su inganta ba. Abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi shine man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu. Kuma abin da ake nufi da maula shine me? Shine abin so, abin jibinta, abin kauna, abin taimako. Wanda na zama abin so gare shi, yana so na, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma yana jibinta ta, zai taimake ni, yana kaunata, to lalle ya so Ali, ya zama shi ma yana kaunar Ali, yana san Ali, yana jibinta sa, yana taimakon sa. Wannan umarni ne da Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulmi, kuma wannan haƙƙin yana nan ga Ali har tashin alƙiyama. Duk mutumin da ke san manzon Allah, to lalle ya so Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Mun gane wannan abu yau. To amma babu maganar dan su a wurin Shi'a, suna cewa wannan hadisi nassi ne ma yana magana akan cewa khalifanci ake nufi, tunda yace man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu. Sai suka ce maula anan ana nufin shugaba, wanda na zama shugaba akan sa, to aliyu ma shugaba ne akan sa. Malamai suka ce a maula anan daga walaya ne ba daga wilaya ba. Mun san akwai banbanci tsakanin walaya da wilaya. In an ce walaya da fataha ana nufin walittaka, kauna da soyayya da jibinta, ita ce wannan. In ko aka ce wilaya da kasaran wawun, to ana nufin shugabanci, sarauta da mulki, shine wilaya. Shi yasa abin nan mai shugabanci ana ce masa wali, masoyi kuma waliyi. Mun fahimci abin? Yawa, da haka in an ce waliyi masoyi, wali kuwa shine daga wilaya. Da fatan mun gane. Shi yasa har malamai suke cewa yanzu idan kuka in aka ce maula duk inda ka ganta za ka fassara ta da cewa shugaba ake nufi. Ayar nan ta cikin suratul tahrimi da Allah maɗauki ke cewa wa in tazahara alayhi fa inna allaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahir. A kissar abin da ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mata biyu, Hafsa da Aisha, da abin da ya faru tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan lokaci, da har Allah maɗauki ke cewa fa in tazahara alayhi, in sun hada kai a kansa, fa inna allaha huwa maulahu, to Allah shine maulansa, wa jibrilu wa salihul mu'mini, da jibril da mala'ika jibril da kuma salihan mu'mini. To idan ka dauki cewa maula shine shugaba, to zaka fassara wannan aya, zaka ce fa inna allaha huwa khalifatun alayhi, shine khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine shugaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shugaba na mulki na siyasa, haka ba zaka fassara wannan. Haka nan ba zaka ce mala'ika jibril shi ma shine maulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ai shine shugaban sa, khalifan sa, sarki akan sa, mai mulki akan sa, kaga ba zaka fassara wannan. Haka nan kuma ba zaka ce wasalihul mu'minin, sauran salihan mu'minai, mu nan gaba ɗaya ko sahabbai a wancan lokaci su ne sarakuna akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Inda ka fassara maula da wannan, to kaga haka zaka fassara aya, kuma ba zaka bata fadda ma'ana mai kyau, bal ta bata ma'ana mummunar bata ma. Da fatan mun gane. Don haka maula ana nufin abin so, abin kauna, abin jibinta, ba waliyi shugaba ba. Shi yasa Al-Hasan dan gidan Al-Hasan dan Aliyu dan Abi Talib. Ma'ana mun san Aliyu dan Abi Talib yana da Al-Hasan da Husaini ayyan Fatima radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. To Al-Hasan din yana da ɗa shi ma sunansa Hasan, ɗansa ne sunansa ɗaya da shi. To wannan Al-Hasan din wata rana ake tambayarsa, ba Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa manzon, ya ce wa Ali man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu ba? Sai ce yi tabbas ya ce masa, amma mun san da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nufin mulki ne da sulta da shugabanci. Yace la afsahaha, da ya bayyana haka kuru-kuru. Kaga shi wannan hujja ce daga gidan ahlil baiti cewa wannan hadisin ba waccan ma'anar yake nufi ba. Su ma ba su fahimci cewa maula ana nufin shugabanci ba, kuma wannan daga ya'yan ahlil baiti, ya'yan dan Al-Hasan ne yake faɗin wannan magana. Yace da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nufin shugabanci ne, ce wallahi da ya bayyana ta. Kuma ba zai yi ba kamar da Malam Ibn Hazm yake cewa yaushe za mu kaddara cewa mutum kimanin 22,000. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan maganar a Ghadir Khum cewa man kuntu maulahu fa aliyyu maulahu, in nufin yake cewa Aliyu shine khalifa bayan sa, sannan ya zama mutum 22,000 sahabbai da suke da rayuwa a wancan lokaci na ƙauyuka da na Madina gaba ɗaya, duk su haɗu su ce ba za mu bi wannan wasiyar ba. mun ga da zancen a ce gaba ɗaya annabi ya ce kaza in dai har a ran da ya faɗi wannan maganar su sun fahimci cewa shugabanci yake nufi amma daga rasuwarsa jisu ji mulki su koma wanda bai ba su kokobo ba ba shi da kudin ma da zai ba shi ba shi da kabila ma mai yawa Abubakar radiyallahu ta'ala kabila sa ita ce kabila mafi rauni mafi karfi a cikin Quraishawa ba shi da kudin da zai bayar wa mutane har su zabe shi a matsayin khalifa ga Quraishawa Banu Umayya da Banu Abu Abdin Banu Abdumanaf duk in suka hadu za su gama da su Abubakar to yaushe za a ce Quraishawan nan gaba daya su hadu da al-Ansar al-Ansar din da nasu za a sa a matsayin khalifa lokacin da aka hadu a Saqifatu Bani Sa'ida ba Ansar ne suka hadu za su sa Sa'd ibn Ubada ba suna cikin haka da Abubakar da Umar da Abu Ubaida suka ji labari suka taho suka ce ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisi ya ce wannan lamarin na Quraishawa ne da haka shikenan sai Ansar suka saki saboda sun ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yaya waɗannan da suka ji hadisin inda Ansar su ma suna da sanin cewa Aliyu aka baiwa wasiya ya za a yi bayan nasu ya rasa za su bar dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su bai wanda yanzu ya kwace a hannunsu ma ba sa so kun gano wannan abin duk Ibn Hazm sai dai ka wannan a cikin fisal yake fadar cewa daga cikin abin da zai nuna maka rashin daidai din aqidar Shi'a da yadda aka gina tunanin waɗannan abubuwan bai kamata a tuhumu sahabbai da irin wannan abin ba yace kuma ya za a yi misali a ce Abubakar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya zo rasuwa ai shi ne ya bada umarni Sayyidina Uthman ya rubuta takarda a tara jama'a a masallaci ya bayyana musu cewa shi Abubakar ya nada musu Umar a matsayin khalifa Sayyidina Uthman ya karanta wa mutane wannan lokacin Abubakar ba shi da lafiya yana kunce jama'a suka yadda Talha ne kawai ya daga hannu yake cewa amma kai yanzu me zaka cewa Allah ka dora mana mutum mai zafin zuciya shine Abubakar yake cewa in kun je Allah ya tambaye ku ku ga masa ni na nada ni ma'ana ku gaya masa ni na nada saboda na san waye Umar za ku ga kuma abinda ba za ku yi nadama ba dangane da Umar radiyallahu ta'ala anhu to banda wannan maganar ba wanda ya daga kara yace bai yadda da Umar ba to shine Ubi ibn Hazm yake cewa yaya za a yi Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ba da khalifanci ga wani ya nada wani na salamarin ya bayyana kowa ya karba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Ali amma nasu duk a watsar ake karba yace ba zai yiwu ba dan haka ana an tuhumi hatta shi Ali radiyallahu ta'ala anhu a ce ya zauna shekara 24 karkashin Abubakar shekara 2 da wata 6 karkashin Umar shekara 10 da wata 9 da wata wajen 9 karkashin Uthman shekara 12 shekara 24 a ce gaba daya a cikin taqiya yake 24 bai taba fitowa ya ce wa Abubakar kai sauka bani ne bai ce wa Umar sauka bani ne kullun yana fada su tare ake shawara da shi ba in wata wani lamari ya zo na alƙalanci mafi yawa Ali ne ke warware shi zamanin Umar dan haka su sun zauna lafiya Ali ne da radiyallahu ta'ala anhu ya dauki yar sa ya bai wa Umar aure yar kuma yar Fatima ce sunanta Ummu Kulthum kuma ya zauna har yaya biyu suka haifa da Sayyidina Umar amma abun da ya baka mamaki Ali da ya wancan aikin wato wani Ali ne su masu shi'a suke so da suke kafirta Umar ba babban kafiri irin Umar fa a gun masu shi'a me yayi saboda kawai magana shine a zamaninsa aka rusa daular Farisa ta Iran shikenan laifinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya sauki haka a rika karanta abubuwa da natsuwa da hankali a fahimce su Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana kuma adalci mu da sahabbai da ahlul baiti duk wajibi duk mai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai san sunna to wajibi ka so sahabbai ka so ahlul baiti nabi sallallahu alaihi wasallam ba wata fati bace da aka raba nan ahlul baiti nan sahabbai wannan abin tatsuniya ce babu wannan abin su sahabban ba haka suka zauna da ahlul baitin ba haka ahlul baitin ba haka suka zauna da sahabban ba yace wa banda wannan yace wa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وأنه كما يفعلوا شما لوك سنياك انتبوك لوك سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفتاء عياك انتبوك سيبر علي رضي الله تعالى عنه شيني شقبا مدينة إكولاد مدينة سوكون سن ياك انتبوك شيني ياك اند أكا لازم تاو قوة فتاء واجبي بند منافقين باو نبس جيبا سيوة أن دبا سدو أذري kuma suka zo suka faɗi gaskiya su Ka'ab ibn Malik mun san kissa su to a wannan tafiya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar Ali ina ji mun taba zancen Annabi radiyallahu ta'ala an ya bar shi a matsayin shine a shugaba ya rike Madina ya kula da ita na'ibin sa to lokacin har Ali ibn Abi Talib ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hawaye yana cewa ya Rasulullah ya zaka banni a garin Madina daga ni sai mata da yara bayan ku ga kowa ya tafi ga kowa zai bajintar sa ya yaki shine Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji sai yake ce da shi ala tarba an takuna minni bi manzilati haruna min musa wannan shine asalin hadisi sai ce kai baka yadda ka zama matsayin ka tsakanin ka da ni kamar matsayin annabi haruna da annabi musa ba yaya matsayin annabi haruna da annabi musa yake annabi haruna shine na'ibin annabi musa lokacin da annabi musa ya tafi miƙati gun ubangiji zai gana da shi a tsuru saina ya bar shi a gindin dutsen ya kula da banu isra'ila lokacin da ko yaje ya karbo at-taura yana dawowa har ya gansu cewa samiri ya kirkiro musu ya gina musu dan mariki sun koma suna bauta masa har ya tuhumi annabi haruna me yasa zaka bari ai haka ai mun san wannan kisa qur'ani nassan qur'ani to kun ga wannan shine ake nufi da niyaba din tare da cewa a wurin masu bin aqida shi'a suna cewa wannan hadisi shi ma dalili ne na cewa khalifanci ake nufi ai gashi ya bar shi a Madina a matsayin sarki don haka tunda haka ne yana nufin shine khalifan sa bayan sa shine malamai suka ce musu a ba haka bane tunda mun ga kiyasin za a dauko tsakanin annabi Haruna da Musa a yi tambaya ya aka yi da annabi Haruna da annabi Musa lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya fita da banu Isra'il daga Misra Fir'auna ya bi su zai kama su ba sun je bakin teku ba Allah madauki ya umarci annabi Musa ya buga teku da sandansa ya buga sai ruwan ya dare suka keta ruwan nan suka keta suka shiga suka wuce tsaf da Fir'auna ya zo da mutanansa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci ruwan nan ya dawo ya hade ya halaka su bayan an yi wannan da suka tsallake suka fita sai Allah madauki ya dora musu cewa su je Palestine su shiga kasar Palestine lokacin akwai mutanen kasar Palestine ne asalin wannan wuri kabilan su shine Filistu sunan su kenan kuma yaran su ma kenan shine daga nan aka samu sunan Palestine din har zuwa yanzu to shine waɗannan kuma mutane ne gangama masu ƙarfi sai Allah ya ce su je su yaƙe su in suka yaƙe su to an ba su wannan kasar ta zama tasu ibadar su a lokacin da sun yi da'a shine su je su yaƙi mutanen wurin kuma su zauna a gurin tasu ci a wancan lokaci shine shari'ar da aka ce su amma da kansu suka ce ba za su yi ba suka kalu ya Musa mene idhab anta wa rabbuka faqatila kaje da kai da ubangijinka ku yi yaki inna hauna qa'idun mu'minan nan a zaune ba inda zamu haka suka yi dan haka Allah madauki ya buga musu ti shine dimuwa ta shekara 40 suka rasa hanya da za su shiga shekara 40 to a wannan shekara 40 din a cikin ta annabi Haruna ya mutu shi ya fara mutuwa a cikin ta kuma annabi Musa ya mutu don haka annabi Musa bai mutu ya bar Haruna ba Haruna ya mutu kafin annabi Musa yau dan haka ga kiyasi bai ba annabi zancan ka ce wannan gurin ana nufin kenan annabi sallallahu alaihi wasallam zai mutu ya bar Aliyu shine khalifa to wannan kiyasin bai ba tunda annabi Haruna shi ya fara mutuwa kafin annabi Musa ya mutu sannan kuma wanda ya shiga cikin kasar Palestine da su banu Isra'ila shine annabi Yusha ibn Nun shine ya shiga har ya rarraba su kabila gida 12 shine asalin shigar banu Isra'ila suka shiga Palestine ina fata mun fahimci abu don haka ashe kenan kun ga wannan kiyasin bai yi ba wannan kiyasin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi annan kiyasi ne na yadda annabi Musa ya bar annabi Haruna ya jire mutane ya kula da su kafin ya dawo to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar Aliyu ya bar shi a Madina ya je jihadi ya dawo wannan shine kiyasi ko abin da aka yi kenan to muje sannan yake cewa yawa illa annahu la nabiyya ba'di sai dai kuma a sani babu annabi ni a bayana ka gani da haka koda ya mutu ya bar shi Aliyu ba annabi bane radiyallahu ta'ala an sai ce wa qala sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ashurun fil jannati mutum goma yan aljanna ne haka ne ko asharatun ne asharatun shine daidai ni nan babu ba marbuta ti kuskure ne tunda mazaje ne dukansu da mata ne sai a ce ashurun ma'ana ashuru nisa'in amma maza kun san ka'idar al'adad wal ma'dud dole sai an samu sabani ko إذا كان المعدود مذكرا فيجب أن يكون العدد مؤنثا وإذا كان المعدود مؤنثا فيجب أن يكون العدد مذكرا تند ماذا جيني دول عدد يزم عشرة عشرة في الجنة متنقو ما ين الجنة كنت مأتوا ما في الجنة سنة تكين الجنة سنة تكي wannan mutum gaskiya ne ko ƙarya ne gaskiya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abin da zai baka mamaki har kai tambayar nan a yanzu wani ya zo ya ce maka ɗaya daga cikin waɗannan ko dukkansu ƴan wuta ne duka banda Ali Ali radiyallahu ta'ala anhu a cikin wannan goma shi kadai ne mai aljanna duk ɗan wuta ne saboda sun saba wa Ali sun hana shi mulki saboda su ba su wannan tunanin amma an gar su duniyan nan gaba ɗaya an halice ta ne dan Ali ya mulki haka suke faɗi dan ya zama khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah so yake sai ce annabi fil jannati annabi yana aljanna wannan babu tantama dama haka nan abin da faɗa din ma duk dama ba tantama yace wa abubakar fil jannati abubakar yana aljanna wa umar ko wa umar fil jannati nawa kenan kai mun ka cire ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa biyu wa usman fil jannati wa ali fil janna wa talha fil janna wa zubair fil wa zubair ibn al awwam fil janna wa sa'd ibn malik fil janna sa'd ibn malik ne sa'd ibn abi waqqas yawa sunan dama abu waqqas ai al kunya ce sunan abu waqqas din shine malik sa'd ibn malik وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة قال سعيد بن زيد سعيد بن زيد يكي سوى ولو شئت لسميت العاشرة دانا سودا نافل إلى قومة يعني نفسه ينا نفن شي كنسل سبو لتواضعه زبو لكنسل نعم إيشي إن أن هذا حد نفسه لسما أولنا رواية سيني قومة أما أولت الرواية Abu Ubaida ibn al-Jarrah ne shine babu shi babu a kawo shi anan ba ba faɗi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to kun ga wannan hadisi kenan shi yasa dama ake cewa al-asharatul mubashsharuna bil janna al-mubashsharuna in kun ga yara wasu suna cewa al-asharatul mubashshirina in kace mubashshirina ai wanda suka yi su suka yi bisharar kenan mubashsharin waɗanda aka yi wa bishara eh wannan kuma shine al-asharatul mubashsha ايه مبشرون اهل الرفع ني مبشرين اهل النصب ني كو جر تند جمع ني مذكر سالم تو سي شي شو رضي الله عنهم اجمعين الله يددسو باكي دا وقال صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم قوم هنا شو ارحم امتي بامتي ابو بكر وندي فكو tausayin al'umma ta daga cikin al'umma shine abubakar ya fi kowa rahama da tausayi wa ashadduha fi dinillahi wanda kuma yafi kowa tsanani akan addinin Allah ma'ana wajen kare addinin Allah yafi kowa tsayawa tsayin daka shine umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu wa asdaquha haya'an wanda kuma yafi gaskiyar kunya yafi kowa kunya shine usman وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل وعند فكوة حلال ده حرام شيني معاذ بن جبل وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي بأبي بني أبيني وأقرأها وعند فكوة كرنت القرآن إيا ليلة كرنتن القرآن شيني أبي بن كعب شيني من ذلك الله تعالى إذا شيئتي دعا الله كرنتها من القرآن إنجي إشني إن كرنتها من القرآن بأن كي أكثر كروة sai ce so nake in ji wani ya karanta ba ni ba shine ya karanta masa suratul nisa'i har inda yazo inda Allah mai kike cewa wa kaifa idza wa fa kaifa idza jama'anaku fa idza ji'na bi kulli ummatin min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida ise ya zaka tuna yayin da kowace al'umma za mu zo mata da mai shaida kai ma kuma mu zo da kai a matsayin mai shaida akan wannan al'umma din Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zubda hawaye saboda tunanin cewa za a tsaye da shi a matsayin shine shaida akan wannan al'umma din Allah ya sa muna cikin waɗanda Annabi zai mana shaidar kirki yace wa a'lamuha bil fara'id Zaid ibn Thabit wanda yafi kowa sanin ilimin gado yadda za a raba gado shine Zaid ibn Thabit shine kuma wannan kun san shine shugaban committee rubuta alqur'ani wanda sayyidina abubakar ya kafa umar ya take kafa shi shima yasa su yace duk mutumin da yazo maka da wata nuska ta alqur'ani cewa ya rubuta zamanin wahayi to sai an bada shaidar zaid ibn sabit ya haddace don dama ya riga ya haddace shi haka ba wai zancan cewa sai ya daidai da nasa ba ya haddace kuma ga nasa kufur sai ya daidai da nasa sannan in an samu sabani sai ya kawo shaidu guda uku tabbace sun ji tare da shi a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kira'a sannan a sata da haka aka hada alqur'ani to shine sai yake cewa wannan kuma ban Allah har yanzu shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya je ya koyi yaren ibriya yaren yahudu ya je ya koyi shi a kwana 15 kwana 15 ya koyi harufan ya iya magana ya dawo yace saboda ni bana amince wa yahudu kar su turo min takarda dole an samu a cikin jama'ata wanda ya iya karantawa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi ya koyo in suka rubuto wata takarda shi za a ba ya karanta ya fassara wa manzon Allah abin da suka faɗi sallallahu alaihi wasallam shine Zaid ibn Sabit sai kuma a ƙarshe sai ce wali kulli ummatin amin kowace al'umma tana da amini amininta wanda yafi kowa amana wa aminu hadhihi al'umma wannan al'ummar ta wa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amininta wanda ke shine yafi kowa amana Abu Ubaida ibn al-Jarrah shine Abu Ubaida dan al-Jarrah to kun ga waɗannan bayin Allah yadda annabi sallallahu alaihi wasallam saboda iya shugabancin sa ya iya tafi da su ko ne kuma a fadi falalarsa wanda ta dace da shi dan yana daga cikin a wannan riwayar ba Ali ya ashe sa dama malamai suke cewa kamar yadda zai zo ya gaya mana cewa la yalzam a kowanne wuri a ce sai an fadi kowanne ijma'i ne na sahabbai da kuma na al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya cewa wanda suka fi kowa waɗannan hudu kamar yadda sai abin nan Abdullahi ibn Umar ya faɗa ana fita daga wannan kuma sauran kowa da irin falalar da Allah madauke ba shi to shine sai yake cewa kuma wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hasan wal husain dangane da al hasan da husain manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa annahuma sayyida shababi ahli al janna da hasan da husain sune shugabannin samarin al janna duk wani saurayi da zai shiga aljanna to al-Hasan da Husaini sune shugabansa wa annahuma raihanatahu kuma sune ƴan lelansa inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake son su a duniya a cikin abin da Allah madaukaki ya sa a duniya na badadi da zaka dauka badadi yana son su fiye da wani abu mun gane banda fadin sa da aka tambaye shi wa kafi so a duniya yace Aisha amma zafa yace babanta to amma dan lelanka na gida da kake jin dadin sa a koyaushe ka bude ido ka sa idan ka akan sa to ba wanda yake so irin al-Hasan da Husain wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har addu'a yake cewa Allahumma inni uhibbuhuma ya Allah ina son su su biyun nan da Hasan da Husain inni uhibbuhuma fa ahibbuhuma ya Allah ka so su kaga annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah ya Allah ni ina son Hasan da Husain to ya Allah ina roƙon ka kaso Hasan da Husain ka ku Hasan da Husain abun so ne ga Allah suna cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kace manya-manyan salihan bayi kuma domin suna cikin sahabbai duk da cewa suna ƙanana suna yara inda mun san ruwayoyi da annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah Husain zai hau wuyansa yana wasa yana tsalle kamar ya samu doki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sujada zai hakuri har sai ya gama wasan nan ya sako sa ne ya dago daga sujada ai mun karanta wannan a baya kinko in ba soyayya ba me zaka sa wannan to sai ce wa qala fil hasan dangane da hasan kuma yana cewa inna bini hadha sayyidun wannan dan nawa da kuka ganshi sayyidun shugaba ne shi wannan hadisi yana ana cewa jika da ko jikan ka danka ne haka kakanka babanka ne ko da ba laifi ko suna ne zaka ce wane dan wane in baka faɗi sunan baban ka faɗi sunan kakan duk ba matsala kai ba yawa saboda shi ne ya haifi baban ai ba matsala a shar'ance ba rikici baya cikin abin da mutum za a ce masa ya nasabta kansa ila gairi abihi sai yake cewa inna bini hadha wannan dan nawa da kuke gani sayyidun shugaba ne shi وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين كما الله سبحانه وتعالى زي يصلح تهنيتا سكان وسو كونجوي غدا بيو مانيا daga cikin musulmi wannan kun ga labari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa na abin da zai faru a bayan rasuwarsa haka nan bayan kashe Uthman na rikicin nan da ya faru tsakanin gefen Uthman ko gefen Muawiya da kuma gefen Ali radiyallahu anhum ajma'in har inda abin zai zo a ƙarshe daga baya ya zama cewa Al-Hasan bayan an masa mubaya'a bayan Abdurrahman ibn Muljim ya kashe Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wannan mutumin daga cikin khawarijawa da kun san sunansa shi ya kashe Ali radiyallahu ta'ala anhu ɗaya ne daga cikin khawarijawa mun san khawarijawa su ne waɗanda suka fara yin tawaye ga shugabanni a tarihin duniya su suka kashe Uthman daga nan amma sunan bai fito a matsayin sunan khawarijawa ba sai da suka kafirta Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu suka yi masa tawaye suka rabu da shi suka koma wani kauye suna kashe mutane suka ce su ne musulmi kawai duk wanda ba su ba musulmi ba wannan su ne farkon wanda suka yi wannan irin aqida to wannan mutane a cikinsu aka samu Abdurrahman ibn Muljim da ya zo ya kashe Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu bayan ya fito daga masallaci ya sare shi aka jini ya fito har ya jike masa gemunsa ya kashe shi to bayan wannan abu sai aka yi mubaya'a ga Al-Hasan dan Ali radiyallahu ta'ala anhu akai wata shida likici bai saurara ba tsakaninsu da gefen Muawiya har da kansa Al-Hasan yake cewa shi dai da dan al'ummar mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zauna lafiya ya hakura da wannan mulki ya kira Muawiya yace zo ka karba ya koma gefe ya bashi to wannan shine malamai suka ce shi ake nufi da sayuslihu Allahu bihi baina fi'ataini azimataini min almuslimin to Allah madaukaki zai yi sulhu da shi kun ga da wannan aka samu sulhu tun daga wannan lokaci aka daina rikici kamar da ambata mana kwanaki sai da aka yi shekara 20 ana zaman lafiya lokacin mulkin Muawiya radiyallahu ta'ala anhu to wannan shi da abin da ya faru sai ce fa kana al'amru kama qala kuma al'amarin yazo ya zama kamar yadda manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama ya ambata wa qala fi ummihima ina zai kare ni mu kara sa kadan ko dangane da mahaifiyarsu kuma wace ce mahaifiyarsu Fatima bintu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa dangane da Fatima yana cewa innaha sayyidatu nisa'i ahli aljanna ita ce shugaban matan aljanna duk wata mace da za ta shiga aljanna shugaban ta Fatima radiyallahu anha wa ardaha to shine malamin da ya karkare bayan ya kawo waɗannan hadisai sai ce wa qad sabata li kathirin min as-sahabati fada'ilu 'ala al-umumi wal-infiradi fada'ilu kathiratu wato hakika falaloli da yawa sun tabbata ga da yawa daga cikin sahabbai a alal umumi in an a cikin gama gari a ambace su gaba daya ko kuma kowa ɗaiɗaikunsa a ambace shi a tasa daban yace kathiratu la tuhsa waɗanda suna da yawan da ba a iya lissafa su suna da yawa ƙwarai da gaske wala yalzamu min ithbati fadilatin li ahadihim fi shay'in an yakuna afdala min al-akharina min kulli wajhin to wannan shine zancen da ke faɗa da su malami yana cewa ba lazimi bane baya lazimta ba tilas bane in an tabbatar wa mutum ɗaya daga cikin sahabbai yana da wata falala kaza a wani abu a ce kuma ya zama shine yafi kowa ta kowanne bangare ma'ana za a iya faɗi kamar aminu hadhihi al-umma shine Abu Ubaidah ibn al-Jarrah wannan baya nufin wajen amana yafi Abubakar yafi Umar yafi Uthman shine abin da yake nufi za a iya faɗin wata falala ta mutum ɗaya a wani wuri to amma ba a nufin yafi kowa da kowa kwata kwata mun fahimci zancen yawa sai idan an kawo afdaliya in yayi magana da sigar afdal to wannan kaga nassi ne ba dama a yi masa tawili to shine sai yake cewa kuma illa al-khulafa al-arba'a sai wannan khalifofi guda hudu Abubakar da Umar da Uthman da Ali yace amma salasatu dalilin mu anan na uku nan na farko yace fali hadisi ibn Umar dalilin mu shine hadisin Abdullah ibn Umar da yake yace Abubakar da Umar sannan Uthman yace haka muke kin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna ambatar haka yace wa amma Ali kasancewarsa shine na hudu fa bi ijma'i ahli sunna wannan shine ijma'in ahli sunna babu wani malamin sunna da yace Ali ba shine na hudu ba in kaji wanda ya faɗi sabanin haka to bi da yi duk wanda yace Aliyu ba shine mafi falala bayan Uthman ba to wannan ya shiga cikin harkar bid'a kuma da fatan mun gane mun yi wannan magana a baya sai ce fa bi ijma'i ahli sunnati annahu kana ba'dahum afdalu man ala wajhi al-ard cewa bayan waɗannan mutum uku to Aliyu shine mafificin wanda yake bayan ƙasar nan baki ɗaya to muna roƙon Allah madauki ya ƙara musu yarda Allah ya ƙara tabbatar musu da mutuncinsu da suka tafi da shi alƙawarin da ya musu na aljanna Allah ya cika musu mu kuma Allah ya samu akan hanyar su da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki daya Allah ya karbi rayukan mu akai wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah muna roƙonka ka tabbatar mana da alheri na duniya da lahira baki daya duk abinda kuma zai kuntata mana Allah ka kade shi Allah ka ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu Allah ka taimaki shugabannin mu akan da'ar Allah akan aikin alheri akan kuma tabbata akan dukkan abin da ke shine alheri واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك akwai wasu ta assalamu alaikum Allah ya kara wa malam zurfin ilimi da tsoron Allah amin sidan Allah malam menene halarcin haraji a musulunci to wannan dai ba ta da alaka da rasul amma mun san haraji daga lafazin kharaj aka same shi kharaj larabci ne shi ma asalinta asalinsa shine ana cewa ardul kharaj ardul kharaj shine kasashen da ba na larabawa ba a lokacin khalifofin musulmi wanda ake aikawa a karbo lokacin da suke karkashin musulunci a karbo a wani abu karkashin mulkin musulmi sakamakon abin da suke nomawa a karbo wani abu a kawo shine ake nufi kuma ana nufin har yanzu kharaj irin wanda sayyidina Umar ya sa ga akan ahlul harbi wanda ake yaki da su an ci yaki akan su ko kuma ahlul zimma wanda suke karkashin mulkin musulmi a dora musu shi ake ce mu haraji asali akwai yana da suna da yawa ana ce musu ana ce masa dariba ana ce masa mukus daga max shi ma max yana cikin abubuwan da khalifofi a baya suke dora wa mutane akan abinda kowa ya kawo kasuwa in mutum ya kawo wani abu kasuwa a dora masa wani abu da zai bayar akan sai da abin da zai sayar a kasuwa to da malamai suna da sabani akan ya halatta ko bai halatta ba akwai malaman da suke cewa asali musulunci bai zo da shi ba tunda musulunci zakka kawai ya sani wasu kuma suna cewa dan maslahar musulmi wasu malaman sun halatta sabani ne dai na malamai malam Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam har yana da littafi sunansa Kitabul Kharaj yana cikin littafai da daddu da aka fara yi a wannan babi din wannan kuma yana tambayana cewa hadisin da ai ba hadisi bane hadisi ba kafin din ko yace hadisin da ake danganta da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Hafsa cewa bayan sa Abubakar zai zama khalifa a bayan sa sannan Umar dan ya kwantar mata da hankali ne ina jin haka da yake so yace mana yana ishara ne zuwa ga la'alla maganar da muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam babu nasti daga bakin sa cewa wani ne zai zama khalifa wannan labari ne bata ba kamar ba labarin abin da zai faru nan gaba kamar yadda muka ji wannan na abin da zai faru karkashin Hassan Allah madaki zai sulhu tsakanin sa da mutane amma kaga ba abu ne da malami suka yi amfani da shi a matsayin hujja na cewa wani shine khalifa ba duk da sun san shi suna dauka shi a babin falala ne ba babin nasi ba tare da cewa malaman da suka fifita Abubakar wajen khalifanci sun kawo hatta wannan hadisin suna magana akan sa cewa kun ga wannan ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya riga ya faɗi cewa ga wanda zai zama khalifa bayan sa kila ku su kuma masu fadin sabanin haka ko shi a suna cewa ai wannan ya bada labarin abin da zai gudana ne a kaddara bayan zaluncin da suka yi ba saboda cancanta ba wannan kuma yana cewa Allah gafarta malam dangane da karanta Muhammadur Rasulullah da suke cikin alqur'ani mai karantawa na cewa sallallahu alaihi wasallam ko kuma mai sauraro yace kowa zai iya fadi amma a asirce ake fadi na kula anan mutane yanzu haka in an fadi Muhammadur Rasulullah sai ka ji an ce sallallahu alaihi wasallam abinda yafi daidai shine a fada a asirce ba daga sauti za a fade shi ba wannan da mai karatun da kuma mai sauraro duk za su fadi wannan na karshe na cewa malam ina ma anar cewa shi'a aqida shi'a mazhaba domin naji ka ambaci haka to la'alla lafazin mazhaban ne yake sai ka ji kamar in an ce mazhaba kamar an mai da ita a cikin musulunci take kuma mazhaba ce irin kamar Abu Hanifa Malikun da Shafi'i da Ahmad ina jin haka mai tambaye ke nufi ko ai abinda ake ina magana ne ko malamai dan ba ni na fara faɗa ba malamai suna ambatar a ce aqidar kaza ko mazhabar kaza ma'anar mazhaba shine matafiyar wani daga zahaba ne ce zahaba yazhabu mazhaban mazhaban shine matafiyar da ka tafi ma'ana ra'ayinka dan haka aqidar shi'a mazhabar shi'a ana nufin aqidar shi'a ko ra'ayin shi'a ina fata ka gani dan wani lokacin wasu na damuwa ya za a ce shi'a mazhaba su hakika suna so a rika cewa mazhaba a dauke ta kamar mazhabar malikiya shafi'iyya hanbaliya da sauransu saboda mutum kar ya ji kyamar wani abu da wannan dabara suka shigar da ita har azhar zamanin shekun azhar mahmud shaltut a 1959 da suka zo suka turo wani muhammad taqi al-qummi ya zo ya kafa wani gida a misra da ake ce masa darut taqrib wai a yi taqribi a hada a kusanci juna tsakanin ahlus sunna da shi'a suka ɗebo littafin shi'a suka cika a wurin kuma har suka yaudari shehun azhar har ya yadda ya ce a riƙa koyar da mazhabar ja'afariya haka suka samu ta suna suka ce ita ma mazhaba ce ai ta biyar a sanya ana koyar da ita har ya yadda ake koyar da ita azhar aka fara kuma suka yi shekara da shekaru suna neman a riƙa koyar da mazhabar shafi'iyya da malikiya da hanbaliya da hanafiya a koyar da su a ƙum a iran har yau ba a yadda ba tun wancan lokacin shine daga baya malamai suka gane aka yi watsi aka rufe gidan aka rufe littafin da komai duk santar aka watsar da ita aka daina kuma shi ma koyar da jafarin aka daina tun 1959 aka yi waɗannan abubuwa lokacin su Yusuf al-Qardawi yana PhD yana shi aka ba ma aikin ya tara ayyukan Mahmud Shaltut dan har yana cewa Mahmud Shaltut bai taɓa bada wannan fatawar halaccin ai wannan abun ba shine wani malami daga cikin malaman Ikhwanul Muslimun yake mai da masa martani yace a tabbas Mahmud Shaltut ya bada wannan fatawa har fito masa da nassinta a cikin wasu daga cikin littafansa bayan su Yusuf al-Qardawi sun gama tara littafan Mahmud Shaltut an buga su to bayan sa ne ya buga wannan fatawa din dan haka dai cewa shi a mazhaba ana nufin ra'ayi ba matsala kuma dan an faɗi wannan ina fata mun gane ba wai daidaita ta ake da mazhabar wadan abin namu na sunna shafi'iyya hanbaliya malikiya da sauransu ba Allah ya kara mana fahimta Allah ya tabbatar da mu akan abin da yake shine daidai wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammad